Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalar da kuma niyya. Za ku kuma iya kama mu a VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau, Litinin 28 ga watan Agusta. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Mutanen da ke zaune a birnin Houston na jihar Texas suna ci gaba da kasancewa cikin mawuyacin hali sanadiyar ambaliyar ruwan sama da ta zagaye yankin. Sai kuma India da China sun cima daidaito wajen kawo ƙarshen daɗaɗɗin tashin hankali tsakanin ƙasashen biyu. Sa'annan gwadayen nan kaya na dakarun sojan ruwan Amurka sun tsamo gawarwaki guda 10 da suka rage a cikin jirgin ruwan ƙasar da ya karo da na 'yan kasuwa.
To, kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kuma za mu nufi jamhuriyar Nijar, inda ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar mutuwar mutane 44 ta kuma jefa ɗaruruwa cikin halin ni'yaso.
Da Allah da Annabi, in ma babu mai, ya kamata a taimaka da gaugawa, a yi ta taimaki karshen ganin soni sisu.
Mu dai kai muna cikin wahala, bari mu taba ganin wahala irin ta da muna taba ba.
Sai kuma hira da muka yi da Dr. Rebecca Dali, wata da ta sami lambar yabo ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Yusuf Farande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam, wanda a yau masani Farfesa Shehu Abdullahi Maji zai ba da shawarwari ga matasa domin ci gaban ƙasa. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mutane da ke zaune birnin Houston na wato jihar Texas a Amurka, wato jiha mafi girma na hudu kenan na Amurka, suna ci gaba da kasancewa cikin mawuyacin hali a sanadin ambaliyar ruwa da ta zagaye ciki da wajen birnin. Yanzu haka akwai unguwanni da dama a garin har yanzu ba su sami wani tallafi ba. Ya zuwa yau Litinin 2 bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, wanda ba a taba ganin irinsa ba a tarihin yankin da ya sauka. Ruwan da kuma ake sa ran zai ci gaba har wasu 'yan kwanaki masu zuwa, wanda ma'aikatan ceto suke ci gaba da kokarin ceto waɗanda suka makale cikin tsananin ambaliyar ruwan. Hasashen masana na yanayi ya nuna cewa ruwan saman na tafe a nan Houston a sanadin mahaukaciyar guguwar da ake kira Hurricane Harvey da ta ratsa yankin daren Juma'a da ya mamaye. Zuwa yanzu an ce yawan ruwan sama wadda ya dira a kan wannan yanki na Houston ya kai sentimita 60, kuma ana fargaban cewa nan da Juma'a mai zuwa yawan ruwan zai sauka, watakila zai ruɓanya sau biyu. Ana ci gaba da amfani da hanyoyi da dama wajen ceto mutane da suke cikin gidajensu, kamar amfani da jiragen kwale-kwale da na sama kamar 22. Mutane da dama suke aiki tare da sojojin sama da suka kai 300,000 da ke cikin aikin.
India da China sun cimma daidaito wurin kawo ƙarshen daɗaɗɗen tashin hankali mai tsanani a kan iyakar ƙasashen yankin Asiya da ke gabashin Himalayas. A wani taƙaitaccen jawabi a yau Litinin, ministan harkokin wajen India ya faɗi cewa an cimma wannan daidaito ne biyu bayan tattaunawar diflomasiya. Ya ce bisa ga wannan fahimta, an kawo ƙarshen kace na ce tsakanin jami'an tsaron iyaka na ƙasashen biyu a Doklam, inda suke taron huska da huska da juna. A nasa ɓangaren, ministan harkokin wajen China ya ce sojojin China za su ci gaba da sintiri a wurin. A cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Hu Chunying, China za ta ci gaba da mallaka da kuma kare wurin bisa dokokin da ke tattare da wannan iyaka mai tarihi. Sanarwar ta zo kwanaki ne kafin Prime Minister India Narendra Modi ya halarci taron kolin ƙasashen Brazil, Russia, India, China da Afirka ta Kudu da za a yi a mako mai zuwa. Ɓangarorin biyu suna cikin matuƙar damuwa wurin ganin sun sasanta wannan takaddama kafin ziyarar shugaban na India.
Waɗannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwanayen ninkaya na dakarun sojan ruwan Amurka sun tsamo gawar wakin raguwar sojojin ruwa guda goma da ke cikin jirgin ruwan sojin kasar na USS John S. McKean da ya ci karo da wani jirgin 'yan kasuwa a makon da ya gabata. A ranar Litinin makon jiya ne jirgin ruwan na USS McKean ya zama jirgin ruwan yakin Amurka na biyu da ya karo da jirgin ruwa na 'yan kasuwa tsakanin watanni masu yawa. Masu bincike na Amurka suna ci gaba da kokarin gano sanadin karin jirgin na sojan ruwan da kuma kasar na kasar Liberia mai dakon mai akan ruwan da ake kira Strait of Malacca. Hotuna daga dakarun sojan ruwan Amurkan sun nuna wani rami a bangaren hagun jirgin na Amurka kana bangarorin bacci da na ma'aikatar kenan da kuma bangaren sadarwa sun lalace. A matakin da aka dauka bayan hadarin, rundunar ruwan sojan Amurka ta bada umarnin gaggawa na dakatar da aiki ga duk jiragen ruwan Amurka kuma ta sallami kwamandan da ke kula da rukunin jiragen ruwa na bakwai da ake kira Vice Admiral Joseph Aukin.
An fara zargin hukumomin kasar Italiya da cewa suna biyan kungiyoyin dillancin 'yan gudun hijira na kasar Libya don su daina kawo dimbin 'yan gudun hijira zuwa kasar ta Italiya. Abin da ya sa aka ga raguwar kashi 86 cikin 100 na yawan 'yan gudun hijira da suka tsallako zuwa cikin Italiya a wannan watan na Agusta idan aka kwatanta da yawan su da aka gani a daidai wannan lokaci a shekarar da ta gabata. Wannan zargin ana yin sa ne a daidai lokacin da shugabannin kasashen Afirka da na Turai ke samo wato ke soma wani babban taro a Paris akan hanyoyin da za a shawo kan yawan kwararre idan waɗannan 'yan gudun hijiran masu kokarin zuwa nahiyar Turai. Wata kafar labaran duniyar gizo da ake kira Middle East Eye da mazauninta ke London ita ke zargin cewa Italiya tana biyan dillalan kwasar 'yan gudun hijira da ke garin Sabratha mai tazara kilomita 80 yamma da birnin Tripoli Libya don a dakile yawan kawo 'yan gudun hijiran. Cibiyar ta ce ana biyan 'yan gudun wato 'yan banga ta hanyar daban-daban da suka hada da tsabar kuɗi ko kuma kayan aiki ko ma na tallafi. Ko a farkon wannan shekarar hukumar bada agajin ƙasa da ƙasa ta Italiya ta bada sanarwar cewa ta aika da ton 11 na kayan agaji zuwa asibitin Sabratha, amma hukumomin Italiya din suka ki fayyace ko wannan shine irin abin da suke bayarwa ga dillalan sarrafa 'yan gudun hijiran. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hotonin namu a Jamhuriyar Niger inda hukumar agajin gaggawa ta shirya wani taron karawa juna sani biyo bayan ambaliyar ruwa da aka fuskanta da ya sanadiyar rasa rayukan mutane da kuma kaddarori. Wakilin mu Sulaiman Muni Barma na da ci gaban rahoton.
Har zuwa ranar 24 ga watan Agustan da muke ciki mutane 66,177 ne suka rasa mahallinsu a nan Niger a sakamakon ambaliyar ruwan da ta biyo bayan saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya. Matsalar da ta janyo mutuwar mutane kimanin 41, in ji daraktan ma'aikatar agajin gaggawa Kanal Bako Abubakar wanne ya ci gaba da cewa.
Je commence par la région de Maradi et malheureusement on a dénombré 7 pertes en vies humaines.
A jihar Maradi mutane 22,988 ne wannan al'amari ya shafa, yayin da mutane 7 suka rasu. Sai jihar Agadez inda abin yake da dan sauki, mutane 593 lamarin ya shafa, anan mutum guda ya halaka. Sai yankin Difa inda mutane 131 ambaliya ta afkawa, nan ma mutum ɗaya ya rasu. A jihar Rosso mutum 2 suka halaka, sannan an kesta mutane 20,364 da suka rasa matsagunninsu, yayin da a jihar Dawa aka gano mutane 3 da suka mutu. Mutane 1,508 suka yi asarar gidajensu. A jihar Talabiri bayanai na cewa mutane 3 ne suka kwanta dama, yayin da mutane 9,501 suka yi asarar mahalli. Sai jihar Zandar inda ruwan saman ya kashe mutane 8, mutane 3,934 abin ya ritsa da su. Sai ya mai yankin da nan ne abin ya fi kamari, inda mutane 16 suka kwanta dama, yayin da aka gano mutane 8,222 da suka rasa gidajensu. Bisa la'akari da yadda abin ke kara ta'azzara, ya sa hukumomi kara daukar matakai, misalin yadda rundunar sojan sama ta bayar da gudunmuwar jirginta domin tantance zahirin halin da birnin na Yamai yake ciki.
Dieu merci, on a mis à notre disposition un avion de l'armée de l'air qui présente vraiment la situation de l'habitat.
Wani sabon al'amari shine ruwan saman da aka tafka da sanyin safiyar Asabar ya ruguza dimbin gidaje a wasu unguwannin Yamai, lamarin da ya tilastawa waɗanda abin ya shafa ficewa daga gidajensu domin neman mafaka a makarantun boko. Kuma a cewar su, rashin mutunta tsarin gine-gine ne ya kai su ga wannan tashin hankali.
Kana gani ba a bar ma ruwa fasa cikin shi. Mu yanzu nan Sonisi ba mu isa ce mata uku. Da Allah da Annabi in ma babu mai ya kamata a taimaka da gaggawa. Ai a taimaki karcen ganin Sonisi.
Mu dai kai muna cikin wahala, bar mu taba ganin wahala irin ta da muna taba ba. Bare da akai lalle kun ga ramin wance ne. Cika shi muke yana lalacewa yanzu da kun ka biyo kun ga yanda ruwan yayi. Duka dakuna sun cika da ruwa. Kaya sun tai ruwa ya tai da kaya. Ba mu samu dai farti iman ba alhamdulillah.
Muna son a taimaka mu raman ga ko gada mu ketara mu komo muna bara. Nan ma akwai al'umma.
Ruwan jiya wallahi cikin su dai muka kwana. Tunda jijibi da na tashi tsaye muke duk matallunmu suna can ƙasa. Ga abincin mu duka sarai yana cikin ruwa ma.
Gwamnatin Yamai ya ziyarci wuraren da aka waye garin Asabar cikin matsalar ambaliya. Saboda haka ya ce zai yi bitar barnar da matsalar ta haifar a yammacin yau Litinin. Wannan al'amari na faruwa ne a wani lokacin da gwamnatin kasar Niger ta nada wasu jami'ai domin su maye gurbin magadan garin Yamai da aka kora saboda zargin su da sakaci akan aiki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Aka yake kotun tarayya da ke birnin Eko ta sake mallaka wa gwamnatin tarayyar Najeriya waɗansu makudan kuɗaɗe fiye da naira miliyan 700,500 da aka gano aka kuma rasa wanda ya mallake su. Wakilinmu Babangida Jibrin na ɗauki da ƙarin rahoto.
A ranar 9 ga watan Agusta nan ne dai wani alkalin kotun na tarayya Justice Tuka Obiozo ya zartar da hukunci na wucin gadi da ke mallakawa gwamnatin tarayya waɗannan makudan kuɗaɗe wanda yake aje a ɗaya daga cikin manyan bankunan Najeriya da ake kira Sterling Bank. Hukuncin da alkalin ya zartar da ya biyo ƙarar da hukumar EFCC da ke yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma zagon ƙasa ga tattalin arzikin Najeriya ne ta shigar a gaban kotun. A hukuncin farko da alkalin ya zartar da ya umarci bankin ko kuma ita kanta tsohon ministan ko kuma wani wanda ya san cewa waɗannan kuɗaɗe mallakansa ne ya gurfana a gaban kotun tare da shaidu da zai tabbatar da cewa kuɗaɗen nasa ne. To sai dai kuma bayan zartar da wannan hukunci fiye da makonni biyu har yanzu babu wanda ya je kotu domin tabbatar da mallakar waɗannan kuɗaɗe. Hukumar ta EFCC dai ta shaidawa alkalin cewa waɗannan kuɗaɗe da hukumar ta tabbatar cewa mallakar tsohon minista Alisu Maduke ne. Ana zargin an kwaure su ne a hukumar matatan man fetur ta ƙasa wato NNPC a shekara ta 2014. Hukumar ta EFCC ta yi bayanin cewa tana zargin tsohon ministan da aje waɗannan kuɗaɗe ne a bankuna guda uku na ƙasar. Sai dai kuma tun a watan Fabrairun shekarar da ta gabata ne dai alkali Musliu Hassan na kotun tarayya ya amince da karɓe sauran kuɗaɗen da ke sauran bankunan guda biyu. Kuɗaɗen da kotun ta mallakawa gwamnatin tarayya dai sun haɗa da naira biliyan 23.4 da kuma wasu naira biliyan 9. To ko ya 'yan Najeriya suka ji da wannan hukunci da kotun ke zartarwa na karɓe waɗannan kuɗaɗe na tsohon ministan man fetur ta Najeriya ƙarƙashin tsohon gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan ga dai abinda wasu su ke cewa.
A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya.
To za ku ji abinda waɗansu ke cewa dangane da wannan abin ma da za mu so batun da muke so mu ji ra'ayoyinku kenan a kai da kuma wani ƙarin bayani kamar yadda muke bayyanawa. Za ku iya samun ƙarin bayani a shafinmu na internet da kuma Facebook akan daidai wannan batu da muke so mu ji ra'ayoyinku. To bari mu rufe taskar hotonnin namu da hirar da na yi da Dr. Rebecca Samuel Dali wadda ta kasance mutum ɗaya tilo da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba lambar yabo da ta shafi ayyukan jin ƙai. A cikin hiranmu da ita Dr. Dali ta bayyana mamakin ganin ma yadda wannan aiki nata ya samu wato ya yi tasiri.
Ni kadai ne ma na samu lambar yabo ɗin bana ni ma ya bani mamaki. Amma babban abinda suka bani lambar yabo nan saboda shi domin akwai mata da yara da kuma mutane wanda suna fito a hannun Boko Haram. Wadansu sojoji yana kwanto su, wadansu kuma su da kansu suna neman hanya su fito su yi ta tafiya kwana da kwanaki su yi ta fama. So irin waɗannan mutane idan mun ji labari suna nan, suna cikin mawuyancin lokaci, waɗansu suna fita abin kyama ba riga, sa'annan sai ana gudunsu. Har ma akwai waɗansu wanda mazajensu ma sun ci su, sun ce mu yaushe za mu kara aura wanda ta zauna kuma a hannun Boko Haram. Waɗansu iyaye ma suna kin yara suna tsoro. To irin waɗannan mutane ne, domin kin sani an karfafa matan Chibok, ‘yan matan Chibok 270 da wani abu, amma a cikin list namu waɗanda suna nan a tsare abin nan wanda dai sun shiga hannu a cikin ya fi 300. So waɗannan waɗanda sun fito ba matan ‘yan matan Boko Chibok girls ba ne wanda suka fito daga hannun Boko Haram, mu sai mu zo mu ɗauke su. Suna da ciki daga wurin Boko Haram, mu ba za mu ci ba, sai mu ɗauke ta mu ɗauke su mu bi mu kai su asibiti mu ba da kaya. Wani in ba mu da kaya za mu yi roko wajen waɗansu sai su ba mu. Sa'annan kuma zama a cikin yanayi akwai wahala, sai mu yi musu trauma healing, za mu koya musu da yadda su yi hankuri da abin da ya faru, su yafe. Ba zama kawai wanda na yanzu da sun samu halin su a ciki ba zai ci gaba ba, tunda sun fita da rai da lafiya Allah zai biya taimake su. Idan mun lallabe su haka, sai mu bi mu ba an zai haifuwa ne mu jira tukuna su haifu. Idan sun haifu sai mu yi jego sai mu kai su makaranta koyarwa.
Dr. Rebecca Dali, za ku ji cikakkar hirar nan da kuma wasu ƙarin bayanai a hirarmu da muka yi da ita a shirinmu na Domin Iyali da za mu fara gabatarwa wannan mako. To kada a sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa ƙarfe 11:16 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba. Allura mai ilimi shike morewa kwalkwaliyar daraja shi haushi.
Jama'a masu sauraronmu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya tare da kwanciyar hankali. Allah ya tabbatar da haka, Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon yana tattare ne da wasu shawarwari daga bakin masani Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Mina a jihar Naija, domin inganta halin rayuwa ga matasa kai har ma da ci gaban tattalin arzikin ƙasa, wanda za a iya samu daga ire-iren baiwa da Allah ya yi akan matasa masu hazaka da Allah ya albarkaci ƙasar Najeriya da su. Farfesa ya ci gaba da bayanai kamar haka.
Duhun rashin sani ya zarce faɗuwa, a wane duhun dare gunsu fantawa. Mafi adam batu kulha kunnawa, a ciki da gaskiya baya hujewa. Wadatuwa ta zuci bambayewa.
Nema ilimi suturar sanyawa. mutanen mu da suke tukwanan karfe da dalma shine injin block wanda yake na aluminum ba suka gani za a yi maka fatan za a zuba maka shi za a fitar maka ka dora daga nan duk kowanne part kake so haka za a yi maka shi zaka hada babur din saboda kan ka kirkiran da mutanen mu marasa zuwa makarantar ma suke zaka yi mamaki to dole sai gwamnati ta fito da wata manufa akan wannan sannan za a sake ci gaba bangare na biyu kenan sannan na uku dole ne fa a kauda kai a samu kuɗi a ajiye dan bincike abin da ake kira research and development bincike akan hanyar fasaha da kire-kiren nan a goya mata ba to ana yin wannan to insha Allah ta'ala an samu mafita an samu maburin bullewa saboda haka in ka ba da shekaru kadan abinda ake kira rolling development plan na ci gaba ka sa shekara biyar nan gaba kace to a fito da abinda muka cimma nasara a wannan shekara biyar zaka yi mamaki
to a karshe wani kira zake ga matasa kuma iyaye shine yara su je jami'a maimakon college of chemistry ko kuma college of education domin kun sanawoyin hannu
lallai ai su ma yanzu sun ga babu sarki sai Allah yaro zai tashi makaranta ya gama jami'a ya je bautan kasa ya dawo shekaransa uku hudu bai samu abin yi ba kar ka yi mamaki yanzu nuna maka yara wanda muka yayi kaman guda 35 wanda sun shiga aikin sana'o'in hannu irin su dinki na tela irin su welding ni akwai yaran da bayan ya gama degree akwai program da muke yi na welder wadda muke training yara wadda take da certificate wadda ake recognizing certificate din duniya dan ana ganin kaman welders din mu ba professional welders bane saboda ba su da wannan certificate to in muka yi training dinka akan abin da ka iya mukan baka wannan certificate din duk inda ka je ana recognizing wannan certificate ya fito ne daga IIW International Institute of Welding to saboda haka yanzu yaran su kansu sun dawo sun gane dan me zan je in bata shekara na 4-5 na degree sannan na gama degree kuma yanzu ina neman sana'a shekara 2-3 to su kansu yanzu kansu ya fara wayewa sun fara neman karatun sana'a shi yasa yanzu in ka duba ka dauki alƙalama a polytechnics din mu shekaru 10 da suka wuce baya nawa suke diban dalibai a wannan kuma shekarun dalibai nawa suke samu za ka ga sanninka to wannan saboda fahimta ne da iyaye da dalibai ka kashi kudinka kai training yaro ya dawo ya zauna maka a gida ba aiki kai kanka zaka ce to kanin zafa ba zai koma wannan hanyar ba saboda haka shi yaje nemi ilimin sana'a wanda zai zo ya taimaka ma kansa ya taimaka ma shauran kannansa da suke biyowa baya to yanzu matasa gaskiya su ma sun fara shi yasa na baka misalin wancan akwai PA na governor na Niger da aka koya masa wannan interlock sai ya je ya mika takardar PE ita ya gode wannan certificate din ta zama madadin wancan takardar PE shi kawai duk lokacin da akwai aiki in ana so a taimaka mishi a kira shi shi ma ya dibi nashi yaran a wannan aikin yana horar da su to kaga an samu mafita to saboda haka su kansu yaran sun fara ganiya sannan kuma akwai bukatar lallai gwamnati ta dan sa hanyar fahimtar da iyaye da matasa cewa ba kawai ilimin jami'a ne kawai ilimin rayuwa ba a'a dukkan wayannan bangarori da sa wani abu kaman scholarship wanda motivating factor wanda idan yaro ya je polytechnic to kudin polytechnic na makaranta bai kai na university ba yawa sannan kuma scholarship din polytechnic ya fi na university to wannan zai kara azamattar da yara dama marasa karfin ne suka fi yawa eh to ma su karbin kadan da suke ganin za su jami'a su je gwamnati ita kuma ta tallafa ma marasa karfin a wannan to idan aka yi wannan zai karfafa ilimin sana'a sannan za mu samu mafita insha Allah
Masu sauraro baki daya iyakacin abinda shirin namu ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu, Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha dake garin Mina a jihar Niger. Sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin. Har ya zo muku da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya.
A maza da mata don wazan miƙewa kai kokarin ne.
To a gaida harande sai kuma kadan daga cikin dimbin rayu da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Yace sojojin ƙasar Najeriya da fatan za ku cika umarnin da jagoran ku ya baku na ku kamo ko ku kashe madugun ƴan Boko Haram wato Abubakar Shekau cikin kwanaki 40. Duba da wa'adin da aka baku na dab da cika. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce, tace assalamu alaikum muryar Amurka. Dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga masu rajin kafa jamhuriyar Biafra akan cewa su yi wa Allah su bari mu zauna lafiya a ƙasar nan. Shin idan suka duba halin da ƙasar Sudan ta kudu ta shiga sakamakon ɓallewa da ta yi da ƙasar Sudan ba abin wa'azi ba ne ba gare su? Ya kamata su yi wa kansu tawali'u su bari mu zauna lafiya. Najeriya ta ci gaba da zama uwa ɗaya uba ɗaya. Sako daga activist Nura Sani Rijau da Babangida Yusuf na fada da Mansur Baba Wura na fada. Shi kuma Okasha Abdulsalam Koko jihar Kebbin Najeriya cewa yayi. Salam VOA Hausa, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Ku ba ni dama in jawo hankalin masu hannu da shuni da cewa su duba halin da marasa ƙarfi ke ciki domin su taimaka musu a daidai lokacin da sallah ke karatowa. Domin duk wanda ya taimaka wa wani to shi ma Allah zai taimake shi. Da fatan masu hannu da shuni za su yi wannan aikin mai dimbin lada. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Al'ummar Najeriya mun yaba da yadda gwamnoni suka gudanar da taron murna da addu'o'i akan dawowar shugaba Buhari gida Najeriya. Sai dai ya kamata gwamnoni da sauran 'yan siyasa su sani cewar siyasar labewa a bayan Buhari ta wuce. Kowane ɗan siyasa halinsa ne zai bi shi. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya ƙara wa shugaba Buhari lafiya. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi. Salam VOA Hausa, muna jajantawa al'ummar birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar bisa iftila'in ambaliyar ruwan da ta afka musu wacce ta janyo asarar rayuka da dukiya. Da fatan Allah ya kiyaye gaba, amin. Sako daga Mutawakkil Gambo Koko, ɗalibi a kwalejin Gumel.
Maryam Dauda da ra'ayoyin ku masu saurare, kafin mu ƙarƙare ga Baba ya kintsa da tusa muhimman kanin labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce kalaman da shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya shafa ma da sukan lamiri a kan lafazin nasa a kan zanga-zangar 'yan rajin nuna bambancin launin fata wanda suka yi a jihar Virginia, ya nuna cewa wannan ra'ayin kansa ne ya bayar, amma ba ra'ayin sauran Amurkawa ba. A lokacin da yake amsa tambayoyi akan tambaya da aka mishi a wata hira da tashar talabijin ta Fox, inda aka nemi ra'ayinsa akan caccakar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wa Donald Trump akan wato kasawar shi na la'antar waɗanda suke kokarin nuna launin fata, Tillerson ya ce su a ma'aikatan wajen Amurka suna ci gaba da yadda za a fahimci juna.
To a gaishe ka masu saurare nan, kuma za mu dasa aya sai kuma can zuwa anjima mu sake shigowa da shirinmu na hatsi, inda idan muka dawo za mu so mu ji ra'ayoyinku kan ko irin gangamin lumana da ƙungiyoyi suka shiga na iya sauya ƙiblar mulki da ma kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a Najeriya. Za ku iya samun ƙarin bayani kan wannan ra'ayi da muke so ku bayar a shafinmu na Facebook da kuma wato dandalinmu na internet. A madadin kowa da kowa, alheri ke muku, fata alheri.